Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Murtala Faruk san yanne ne tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shiri na ranar yau Alhamis 6 ga watan Yuli shekara 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfilu da kanun labarai.
To Murtala, shugaban kasar Turkiya ya ce kasar Sweden ta dauki matakai ta hanyar da ta dace don magance matsalolin Turkiya don shiga kasar cikin kungiyar tsaro ta NATO. Adadin mutanen da suka mutu sakamakon kwararar iskar gas mai guba a wani kauye na Afirka ta Kudu ya karu zuwa 17 a yau Alhamis. Haka kuma za a ji cewa a yau Alhamis hukumomi a Jamus da Netherlands sun sanar da kama wasu mutane tare daga tsakiyar Asiya da ake zargi da kitsawar hari.
Ta bangaren rahotanni kuma za ku ji cewa mazauna sansanin yan gudun hijira na Jenin da ke gabar yammacin kogin Jordan sun soma komawa gidajensu bayan hare-haren kwana biyu da Isra'ila ta kai wanda ya sanadiyar mutuwar Falastina 13 da sojan Isra'ila ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma gwamnatin kasar ta kaddamar da wata tashar samar da wutar lantarki ta hasken rana a kokarin samar da hanyoyin warware matsalar wutar lantarki da kasar ke fama da ita yayin da take sayen wani bangare na wutar lantarki daga Najeriya.
Babban tashar ce wanda za ta ba mu dama mu yi amfani da lantarki wanda ya kai rabin da lantarkin da muke kawowa daga Najeriya.
Kamar kowace ranar Alhamis, yau ma za a ji shirinmu na lafiya uwar jiki, haka kuma za ku ji kaɗan daga cikin ra'ayoyinku masu saurari. Amma yanzu sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi na lafiya. Ga labaran duniya. Shugaban kasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya ce kasar Sweden ta dauki matakai ta hanyar da ta dace don magance matsalolin Turkiyya domin samun goyon bayan shiga kasar ta Sweden cikin kungiyar tsaro ta NATO. Amma Erdogan ya ce zanga-zangar da wata kungiyar Turkiyya ta yi wa kungiyar 'yan ta'adda ya rusa matakan da aka dauka. Hukumar kula da makamashi ta otun nukiliya ta kasa da kasa ta yi kira ga masu bincike su samu damar shiga tashar makamashin nukiliya ta Zaporozhye a daidai lokacin da Ukraine da Russia ke zargin juna kan shirya kai hari kan tashar. Wani makamin linzamin na Russia ya kai hari a wani gida a birnin Lviv da ke yammacin Ukraine a yau Alhamis, inda ya kashe akalla mutane hudu tare da jikkata wasu tara. Adadin mutanen da suka mutu sakamakon kwararar iskar gas mai guba a wani kauye na Afirka ta Kudu ya karu zuwa 17 a yau Alhamis, yayin da jami'ai suka ce mai yiwuwa hatsarin na da nasaba da hakan ma'adanai ba bisa ka'ida ba. Firaministan lardin Gauteng Panyaza, wanda ya ziyarci wurin da hatsarin ya auku a kusa da Boksburg gabashin birnin Johannesburg, ya ce ana ci gaba da gudanar da bincike don gano yadda tukunyar iskar gas din da ba a san ko wane ne ya ajiye ba ke fitar da guba. Binciken farko ya nuna cewa ana iya alakanta iskar gas din da hako ma'adanai ba bisa ka'ida ba, in ji kakakin hukumar da ke kula da bala'o'i da agajin gaggawa a karamar hukumar Okoheleni. Afirka ta Kudu da ya fama da matsalar hakan ma'adanai ba bisa ka'ida ba, akasari na zinari ko gawayi, shekaru da dama da suka gabata, inda ake wawura kasan da zai shiga asusun gwamnati na biliyoyin kuɗin kasar. Jiya Laraba, kasar Kenya ta faɗi cewa tana jinkirin shirin sake buɗe kan iyakarta da Somalia da tadar ya rufe bayan wasu munanan hare-hare da aka kai a kasar ta dake ake danganta da kungiyar Al-Shabab. Ministan cikin gidan kasar Kithu Kidinki ya ce matakin sake buɗe iyakokin kasashen dake Mandera da Lamu da kuma Garissa dake kan iyaka da Somalia ba zai ci gaba ba kamar yadda aka sanar a watan Mayu. Matakin na zuwa ne bayan kisan wasu fararen hula biyar da kuma mutuwar jami'an 'yan sanda takwas a Kenya a wasu al'amura daban-daban a kusa da kan iyaka a watan da ya gabata da ake zargin kungiyar Al-Shabab.
To an jima kaɗan, Sarfilu zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. To amma kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanni. Mazauna sansanin 'yan gudun hijira na Jenin da ke gabar yammacin kogin Jordan sun soma komawa gidajensu bayan hare-hare na tsawon kwana biyu da Isra'ila ta kai wanda ya sanadiyar mutuwar Falastina 13 da sojan Isra'ila ɗaya. Isra'ila dai ta janye dakarunta, to amma ta ce za ta fara da kai hare-hare idan buƙatar hakan ta taso domin kakkaɓe ayyukan ta'addanci. wakiliyar muryar Amurka Cindy Sen ta hada mana wannan rahoto da za ku ji fassarar sa. Mazauna sansanin yan gudun hijira na Jonin sun tarar da mummunar barna a yayin da suka koma a matsugunan su da safiyar Laraba bayan da sojojin Isra'ila suka kai farmaki mafi girma a yankin Falasɗinawa da suka mamaye cikin kusan shekaru 20. Ministan tsaron Isra'ila Yoav Gallant ya kare harin yana mai cewa sojojin Isra'ila sun auna yan ta'adda. Mayakan Isra'ila sun isa wurare da dama da yan ta'adda daga kungiyoyi daban-daban na jerin suka kakkafa sansanonin samar da makaman ta'addanci, bindigogi da albarusai da dai makamai iri daban-daban. Hakika wannan wuri sun haddasa mace-mace a duk faɗin gabar yammacin kogin Jordan da kuma bayan kan iyaka. Wani masani ya shaidawa muryar Amurka cewa jenin na da daɗin tarihi na kasancewa tungar ƙungiyoyin gwagwarmayar Falasɗinu. Brian Catullis shi ne mataimakin shugaban tsare-tsare a cibiyar gabar ta tsakiya.
So what we see are militias that are not affiliated with.
Abinda muke gani shi ne mayakan sa kai da ba su da alaka da wasu manyan ƙungiyoyin Falasɗinawa, kuma sun haifar da wata mummunar barazana ga doka da oda. Ba wai kawai barazanar ta'addanci ga Isra'ila ba, har ma da ƙalubale ga fararen hula na Falasɗinu. Kuma wannan mataki ina tsammanin wasu na ganin sa tamkar matakin da sojin Isra'ila suka ɗauka a matsayin mai da martani ga barazana a dokance. Ministar lafiya ta Falasɗinu Mai Alkaila ta zargi dakarun tsaron Isra'ila da kai hari a asibitoci a lokacin farmakin.
Inna quwwat al-ihtilal al-Isra'iliyya tas'ayatat kharaban kabiran.
Sun somawar kai harin sojojin mamaya sun kai hari a asibitin gwamnati na Jenin, inda suka raunata jama'a da ke ciki sosai. Dakarun su kuma kai hari kan asibitin Al-Amal sai da sau daya suka raunata mutanen da ke ciki. Sun kuma mamaye harabar asibitin ƙwararru ta Ibn Sina da motoci masu sulke. Sun kange motocin ɗaukar marasa lafiya da kuma ma'aikatansu da ke Jenin da gangan, tare da hana su kaiwa ga waɗanda suka jikkata. Duk duniya ta shaida yadda dakarun mamayar suke harbe motocin ɗaukar marasa lafiya tare da hana su kula da waɗanda suka jikkata. Ƙungiyar kula da 'yan gudun hijira ta ƙasa da ƙasa da sauran ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun yi kira ga sojojin Isra'ila da na Falasɗinawa da su gaggauta tsagaita wutar tashe-tashen hankula, musamman duk wani hari da ake kaiwa kan fararen hula. Suna cewa amfani da jiragen sama da Isra'ila ke yi wajen kai hari kan sansanonin 'yan gudun hijira na jerin mai ɗimbin jama'a abin damuwa ne da bai kamata ba. Fassarar rahoton Cindy Sen. Yanzu kuma ga Sarfilu ya dawo da ci gaban labaran duniya.
Miliyoyin 'yan kasar Siriya na fuskantar matsin lamba ta bangarori daban-daban yayin da yakin basasu suke ci gaba da taɓarewar lamura da matsananciyar matsalar tattalin arziki da kasar ke fama da ita, da kuma murmurewa daga jerin munanan girgizar ƙasa. Da rikice-rikice a wasu sassan duniya suna rage ko ɗauke hankalin mummunan halin da suke ciki. A cikin watan Yuni, hukumar samar da abinci ta duniya ta ce za a tilasta kawo ƙarshen tallafin abinci ga Siriyawa miliyan 2.5 a cikin ƙasar a wannan wata, idan ba ta samu aƙalla dala miliyan 180 a matsayin gudunmawar da za ta samar da shirin ba a ƙarshen wannan shekara. Har zuwa yanzu halin da 'yan gudun hijirar Siriya ke ciki babu kyau. Kiraye-kirayen jin ƙai na Majalisar Ɗinkin Duniya na taimaka musu a yankin da ba su da isasshen kuɗi. Yau Alhamis, hukumomi a Jamus da Netherlands sun sanar da kama wasu mutane 9 daga tsakiyar Asiya da ake zargi da kitsa kai hare-hare. Masu gabatar da ƙara na Jamus sun ce an kama 7 daga cikin mutanen jihar North Rhine-Westphalia da ke yammacin Jamus wadda ke kan iyaka da Netherlands, kuma 'yan asalin Turkmenistan da Tajikistan da Kyrgyzstan ne. Ƙungiyar ta shiga Jamus ne daga ƙasar Ukraine jim kaɗan bayan da Rasha ta ƙaddamar da mamayarta, kuma sun kafa ƙungiyar ta'addanci a watan Yunin 2002. Masu gabatar da ƙara sun ce ƙungiyar ba ta da wasu tsare-tsare na kai hari, amma ta nazarci wuraren da za ta iya kaiwa hari tare da ƙoƙarin samun makamai. Masu gabatar da ƙara sun ce in banda ɗaya daga cikin waɗanda ake zargin a ƙasar Jamus sun tara kuɗi ga ungiyar ISIS tare da mika kuɗaɗen ga mayakan a ƙasashen waje.
Sarfilu Hashim Gumel kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanni. Shugaban kasar Jamhuriyar Nijar Muhammad Bazoum ya jagoranci bikin kaddamar da wata tashar samar da wutar lantarki ta hasken rana a birnin Yamai. A ci gaba da kokarin neman hanyoyin warware daddiyar matsalar wutar lantarki da ake fama da ita a kasar ta Nijar, wadda ke sayan wani bangare na wutar lantarki daga kamfanonin Najeriya. Wakilin muryar Amurka a Yamai Suleiman Muni Barma na dauke da karin bayani.
Alluna 55,776 ne aka kafa a wani filin mai fadin eka 27 a dajin Gorbanda da ke kwariyar birnin Yamai domin samar da wutar lantarki da hasken rana. Tashar mai karfin megawatt 30 kwatankwacin bukatar mutane sama da 500,000 za su taimaka a cike gibin da ke haifar da karancin wuta a birnin Yamai sakamakon tangardar da ake fuskanta akai-akai a layin jigilar wuta da ke fitowa daga birnin Kebbi. Kamar yadda shugaban kasa Muhammad Bazoum ya bayyana.
Wannan tasha babbar tasha ce wanda za ta ba mu dama mu yi amfani da lantarki wanda ya kai rabin da lantarkin da muke kawowa daga Najeriya. Yan kasan mu mazauna Niamey a satin nan biyu da suka gabata sun yi famar matsalan rashin lantarki sabilin bannan da aka samu kan layin da aka janyo da shi wannan lantarkin daga Najeriya. To ina so in ce musu nan gaba bayan rana 25 na watan Oct na gobe in aka samu irin wannan matsalan, wato rabin lantarkin da muke kawowa daga Najeriya muna da shi nan gida.
Kungiyar tarayyar Turai da kungiyar AFD ne suka hada gwiwa da gwamnatin Jamhuriyar Nijar don gina wannan tasha da ta lakume miliyar ko kuma biliyan 20 na sefa. Babban wakilin kungiyar EU mai kula da hulɗa da kasashen waje, sha'anin siyasa da tsaro, Joseph Borrell, wanda ke ziyarar aiki yanzu haka a Nijar, ya fayyace matsayin wutar lantarki akan batun ci gaban tattalin arziki, musamman ta hanyoyin da zamani ya zo da su. Sannan ya jaddada aniyar EU kan maganar ci gaba da baiwa wannan kasa tallafi.
Yabab, eta bukuti, ishaha a bukuti, kukumpanye butarbo.
Yace Turai na tare da ku, za ta ci gaba da kasancewa da ku domin karfafa ayyukan da kuka sa gaba ta yadda yankin Sahel zai samu zaman lafiya, al'ummomi su yi rayuwa cikin jin daɗi. Nijar wacce a yanzu haka ke gudanar da ayyukan haɗin gwiwa da nufin jona wuta a tsakaninta da ƙasashen Najeriya, Jamhuriyar Benin da Burkina Faso a ƙarƙashin wani tsarin ƙasashen yammacin Afirka. A ɗaya gefe, ƙasar ta ƙaddamar da shirin kafa tashoshin samar da wuta da hasken rana a jihohinta da dama.
Gurin namu shine ba mu kawo lantarki don ya isa mutane cikin gidajensu. Abinda ake yi da lantarki shine masa'antu, kuma insha Allah wannan kokarin ma za mu yi shi kuma mu samu damar kuma mu gina kasanmu.
Samar da wutar lantarki ta hanyar injin na kan gaban hanyoyin da ake amfani da su a yanzu haka a Jamhuriyar Nijar. A nan Yamai misali, gwamnatin kasar a zamanin Isu Muhammadu ta kafa irin wannan tasha mai karfin megawatt 100 a matsayin matakin riga kafin tsinkewar layin wutar da ke zuwa daga birnin Kebbi. To sai dai masu fafutukar kare haƙƙin muhalli sun nuna rashin gamsuwa da wannan tsari. Mafari kenan, hukumomi suka fara karkata wajen samar da makamashi mai tsafta, a yanda ake sa ran kaddamar da tashar makamashi ta kan ruwan kogin Kwara, wato Fleuve Niger, bayan kammala ayyukan ginin madatsar kan daji da ke jihar Tillabéri. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma. Kada manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A Jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, ko da yaushe ake so, za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirin mu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. A satin da ya gabata, mun yi cikakken bayani akan awon ciki daga bakin Madam Umar Hajiya Adama dake asibitin tashar sarki a jihar Maradi na Jamhuriyar Nijar. A wannan satin kuma za mu yi magana ne akan irin illolin dake tattare da rashin zuwa awon ciki a hirar su da abokin aiki na Mansur Sani, inda ta fara da bayani kamar haka.
Rashin ne illar da yake kawo mai yawa, ana ganin mata suna borin gishiri. Wallahi in ka ga mace an kata mata da tana borin gishiri abun tausayi, saboda ka san dai rayuwa ce ga tana dai ana cikin matsayi za a cewa likitoci suna gudu suna wadu tashi fuskanta, a samu ma wai a rage tension kin har a samu ai referenta shi yake ce ma eclampsia. Sai ga mace wasu sai fa su ai maki da kranshi duka mai yawa waɗanda ba za su wajen awon cikin nan bisa ka'ida suke samu wannan matsala. Tun da ke take ciki mutum bi ne wa shi yaro da tantance ta mai aiwa yana tsotsen naki shi ne ke kuma shi ne ga guda ne wa ya sha shi ne ke ma kina so haka ne ake kai kin gani yanzu kin kai lokacin zaki aiwa sai a bincike ki ba ki da jini kuma kin zo wajen aiwa na guda mace ta zo na guda babu jini bata zo wani awon ciki ba balle a gano ba ta da jini tun da wuri a kare ta a ba ta magani ko a tura ta santa kin za a yi kana mata jini kan ta zo wani aiwa kirki zo wani aiwa babu jini kuma ga kikin san kin aiwa jini take batawa kenan dole kuma ka gani sai an tura ki uwa danta jini na karkare ne zo ya bi ajika ta aiwa sai a ci a ai yanzu ta za a yi matsala ta ku sai an je uwa danta aka je uwa danta wani bi da kal za a sami uwa ko a rasa duka biyu ko a samu uwa a bar a samu da ko a samu uwa babu da lahiya tai ko ni shi yake cewa lahiya shari yo in baka lahiya ko mina ka yare ki baka da yau maki duniya banda ci kenan mace in kika zo kike awan ki lami lahiya wallahi aiwa baki shakunta na san cikin komai nake tun warawa na har karshe lami lahiya nake komai ga Allah yake zo amma na san lalle ina da garan cikin zan aiwa cikin lahiya amma mace bata zo ta yi awo ba da ta war na kuda nan ne ta ka ware wasu wasu yaya ne nake cikin shi dole awon shi ne kama ka daga nan mana baki da kokar ne na awon da za a cayo ko kin aiwa gashi muna ga san mata dama wannan su sai su aiwa gida a zo a ce a na awon ciki karne ya bace ai madana karne har ya kai zuwa shaushawa wallahi sai ka iske wata mace daga ta aiwa da ita da shaushawa danta kuma a'a shikenan yaro wani bi sai ya kai shekara guda ya fara yawo cikin anguwa ne likitoci sun tai sai sun da rolle sun sabto cin karci duk saka shi ruwa ce ina karne kin shiga uwa na dare a'a karne uban shi ya rike karne karne na wurin uban shi tunda aka aiwa dai uwa karne kuma a'a daga tauja declaration wurin sa suna tuka karne bace ba haka nan bane bayan an bulle a aiwa likita shi rike karne matsala mu dai muna kira ga mata gaskiya a saki lahiya ka tai komai a rayuwa yau duk abin da za ka yi duniya yan baka lahiya ta kare ki kuma duk wanda ke ciki na wata a ce dan abin da ya daukan nan ya ganshi ina yawo cikin koshin lahiya.
Akwai lokuta da yawa maza suna dan gudun a ce a je a yi echograph kamar ma'ana a auna ta hanyar radio me za ku ci gaba da haka
kuma nan echograph ke yana da umani saboda me ana gano dan da aka cikin cikin nata ya yake babban kai gare shi karamin kai gare shi kwance da yake ga mai kyau ce ba mai kyau bace ka gani shi yasa ake tambayar echography in son samu ne mace ta dauki ciki in ki zo da kwarawa da a gano ciki ki echography in an kwambi kamar samu ta shida zuwa wata takwas ke da kanki da cewa likita ba an taka da an tayin kara awo in gani wasu na zuwa su yi shi ma rasu da ne namiji ne ko mace ce wasu na zuwa suna yin shi wasu na zuwa rasu ga lahiyar dan su kuma in ki kusan aihuwa ke da kanki kin ta ce likita a ba ni takarda an tayin echography in kwanciyan dan nan mai kyau ne ko ba mai kyau ba in gani ina yi aiko shi ko ban zo in aiko saboda ana samu lay macrozomic suna ke cewa masu babban kai masu kan nan da ruwa cikin shi mace komai abin ki in dai hakan da ya wuce yanda ake son na wallahi baki aiko shi amma ga echography ana iya gano lalle wannan kan na dan nan yana iya wuce wannan hanya kina ki aiki shilami lahiya amma in baki je kika da taya zaki gani sai kizo ki kuma nakuda sai kin gashi ita station kin zo ta aiwa da ke ba ta ita gane a lokacin nan da tushe daga sa hannu ta gano kan dan nan babban ne ba ta ita gane shi amma inda akwai echography kin zo wurin aiwa ta diba za ta ce a kin gani ki an ga miki aiko can kan danki babban ne to kin ga ba matsala sai a je uwa dan ta miki hoshi ai do dan cikin ai don ki danki cikin lami lahiya ba sai kin sha wahala kin gashi lokacin da an tura sai an je can ne wani bi an hiddo da ne za a gano ai wannan yaron a shi babban kai ne ga shi echography ai ba sai an ba a yi shi ai ba dan ka gano mace ce ko namiji ba a'a wasu na yi saboda mi kaman daga sai wurin sayan kaya tunda ana cewa a sai kayan jinjiri ba sai an zo an zaje a so kayan jinjiri ba shi yasa wadansu ke shi dan su yi shirye-shiryen sai ainihin kayan jinjiri aka sai ka sai kayan mace ka ainihin miji kuma ka sai ka sai kayan mace ka ainihin miji shi ya ku ainihin kwatanta mu kamar na hudan ku ai nace ku ai ko unhanin shi menene a gano yanda ke cikin cikin ka yaya yake saboda akwai dimension wadanda ba ake cewa kaman na tsatsan mace ugu mace yanda da ke hitowa kenan aka ecography tun da wurin za a kira miji a ce to wane ka ga mata ka dai cikin ta lahiya yake amma kan dan nan ba iya tsata ta yi shi a gwada muka shi da radio muna ga ecography shi a radio muna ga inda dama aka shoshe ecography shi ne kullaki na sai ya kirawo mata kai akwai mijin ta yace mata zo ka gani zo ki gani so gani abin da ke da kai cikin matarka kenan na miji din ma baka da hali ai zaka shirya kai shirin kwashi ba sai an kama mace kana zaton kana dibin shi kace kada zaka shewa sai ka shiga da ka wa dan ta lalle ce akwai gratuity ne amma ai ka san koya ne akwai kit kana zaka zo ka sai akwai ransa zaka sai ka sai yo ko ka neman mijin zaka sa mata zama ta shi ai shi ma aiki ne shine babban ummanin ecography amma mai yawa maza ba su iya gane wannan sai su kaman wannan kudi ne shi ba wannan kudi akan shi
kuna da wani kira ga maza magidanta waɗanda suke da mata masu juna biyu
mun kana muke maza mace mu mun gani saboda wallahi a shekaran jiya muna zamanin alkata wani bagwari da kanshi suna kamo hannun matar shi suna tahiya ni na zama ciwo ne gare ka awan fara ne za ta yi da yazo suna tsaye sai nace mishi to me nace ko ce mana sai ce a'a ta zo na awo ne na rikayo ta wallahi abun sai ba mu sha matan da annan cikin ruwa kowace sai ta masa ta jiya ta diba saboda sun ga abun mamaki namiji ya rika mace wurin awo duka suka jiya kai suna kallon shi har ta shiga aka kare mata awo yana zama yana jiran ta ne wannan da yo duniya duk mace da kace kin dauke ciki namiji ya rika yoki awon farin ya rika yoki ya zo likita ya kashi wurin sashin a lokacin da zaka sani madu abin da ake gani in magana take kuke ganin kaman an gani ake ma mata kaman suna cuta su kudi ya suke amsa ba haka nan bane a lokacin nan gaban ka ne sashin zaka cewa a ka kaza ku sai ku auno kaza ku sai kaza kenan ka gani babu shakku cikin duka harkokin da kuke tafi suka shi in ma baka tsaya baka kawo ta tattabbai sashin kin akwai abubuwan da za a yi eh ga abin da za a yi amma ta maka tarasi duka kenan ba ba zan can wani wasu babu wani duk cikin shi kenan kira muke maza ɗan kun ba samu ka zo mu dan me sarmu ka sani ma lokacin dun duniya na duniya ta wallahi an harin ma ko sarakuka ko wata yakka ko wata ma'aikata su za su ka ka zo su da kansu ja su ce ka tai mutai wani abu to kamar kanin ke so ko yanzu wannan al'adun da ganin kaman da abun dariya ne wallahi su ne mahimmanci saboda da kin dauki ciki su tsoye da kirko cikin gidan ta da ke son san ciki ne kina ka wata ku za ta shirya mutai ka tura abu amma yanzu kana ganin kaman bariki ya sa duka ana shuru wannan abubuwa sai ba a kula ma matan nan yaran nan masu samun cikin ware ko kuma mace mai ciki ba a kula mata sai a kyaleta sai in ta ra'ayaran ta ne za ta je wani awo amma a da lace za su dukansu ne ana lisanci da cikin ke wance wata ka wata uku gobe shirya zan kake wani awo sai ka ga mace ta zo wajen awo amma akwai ta tsohuwa kusa da ta zo kenan rukun sai kina za a bada in ma ba ta su bikin shi ba wannan tsoho za ta su bikin shi in ta je da ta wara ta ce a hankali an ce ki kaza an ce ki kaza tun da mahiya ma a da lokacin da muka sani mu duka nan muka aiwa lokacin nan kunna musu kai mu aje a zamna cikin wani mai karatu mu sai ga su na sirkan ka kaje ai baka awo za a kwatanta musu gashi gashi wanga magani ga mai mance shi kuma a kula ta sha in ma baka sha ba zaka ga tsowata ce ke magani da aka ba kin shashi saki dauko ki sha gaban ta kan gani ko amma yanzu sai ka ga yarinya ta zo wurin awon fara ita ne za ta zuba ruwan ta a bata magani musan mai mance shi ta kai ta aje shi saba ko sai saman ko ba ko ta taburi shi kenan shi miji bai da cike ta san abin da aka bata wurin awon nan ba ni aka baki ka sai ni aka ce miki wani miji ke da shi ne kaje da ke je wurin awo shikenan sai in ki aiho kenan ya kamata a ce kan kai maza ku rika binciken matan ku in sun zo wurin awo ba ni karne in gani ni aka ce cikin karne kenan ni aka baki ni kamata aka ce ki ci ni kamata a ce ba ki ci ba ko ga ba mace haka nan ba in ka kama ta wannan tallahi wallahi za ta ji dadi kuma dan da akwai cikin annan cikin nan shi ma zai ji dadi uwa in ta kuka dan da ke cikin taran shi zai shiga cikin ran shi sai ba ci in uwa ta yi dariya dan da ke cikin ta insha Allah shi ma za ga a hishir walwala kenan ba sai ka ba ta abu wance zo mu gani ni aka baki ki je wurin me aka ce miki ni zaki ci ni aka rubuta miki ba tambaye wani awon shi ni ba ba tambaye wane ne ba eh an tabbata ka duk an bani cikin dadi nawa ne duniya ne kaje ka yi komai a duniya aya yi komai a duniya wasu na da suna neman su kenan aka samu wannan ciki ai tattalin shi to amma mace ce a mata tun da mene ne matan nan baka sani ba shin ga ta dauka za ta aihe shi lahiya za ta mutu dan zai mutu shine zai kamata mu diba ta mace ta aiwa sai a ce kawa guda lahiya guda duniya kenan mene ne kamata ya labe zon dan su ce shi nake ce ma zama lissuciyar moral mace in tana ciki tana son a kamarata tana son tallafi tana son kulawa tana son a rungume ta a nuna mata ana kamnata ana son ta cikin nan an yi marhadin da shi
masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma anan zamu da sa'aya a cikin shirin namu na wannan mako a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka dangane shirin ya zo muku ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa ku tare mu a wani makon inda zamu yi magana akan irin abincin da ya kamata mata masu juna biyu su rika ci mu huta lafiya
to gaida Hawwa Umar yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka aika mana ta email
sakonmu na farko ya fito ne daga Umar baban yaya sabon gida Funtuwa yace zuwa ga biyoyi Hausa bani dama in jinjina ma gwamnan jihar Katsina duk Umar Radda bisa amincewa da yi da gina jami'a a garin Funtuwa dama al'ummar Funtuwa sun dade suna jiran wannan rana da fatan Allah ya tabbatar sai sako na gaba da ya fito daga Yakubu mai manja yace salam biyoyi Hausa a gaskiya mun yi Allah ware da harin ta'addanci da aka kai fadar mai makabatan sunina inda aka yi masa fashi tare da buɗe fadawansa wuta aka harbi mutum biyu muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya kare na gaba amin sako na gaba na haɗin gwiwa ne tsakanin Kabir Abubakar bayanan yaƙi da Baffa Haruna Bajoga inda suka nemi VOA Hausa ta isar da wannan saƙon nasu zuwa ga gwamnatin Najeriya cewa ba a bori da sanyin jiki gwamnati ta tashi tsaye domin takawa 'yan ƙungiyar IPOB burki akan umarni da suka bai wa al'ummarsu cewa su zauna a gida har tsawon mako guda suka ce salam VOA Hausa muna son ku ba mu dama mu isar da saƙonmu na jaje ga fadar mai martaba sarkinmu na a jihar Niger dangane da harin da aka kai masa da ranar tsaka lamarin da ya nuna karar cewa sha'anin tsaro ya gurgunce a Najeriya muna addu'a Allah ya shiga tsakanin nagari da mugu to amin masu sauraro sai a ci gaba da aika mana saƙonni ta hanyar da kuka saba ta yin rubutu mai kyau kuma saƙonni masu ma'ana
to madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a taƙaice
to a takaice shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya ce kasar Sweden ta dauki matakai ta hanyar da ta dace don magance matsalolin Turkiya domin samun goyon bayan shiga kasar ta Sweden cikin kungiyar tsaro ta NATO amma Erdogan ya ce zanga-zanga da wata kungiyar Turkiya ta yi wa kungiyar 'yan ta'adda ya rusa matakan da aka dauka adadin mutanen da suka mutu sakamakon kwararren iskar gas mai guba a wani ƙauye na Afirka ta Kudu ya karu zuwa 17 a ranar Alhamis yayin da jama'ai suka ce mai yiwuwa hatsarin na da nasaba da haƙar ma'adinai ba bisa ka'ida ba. Prime Minister Lardin Gauteng Panyaza wanda ya zarci wurin da hatsarin ya auku a kusa da Boksburg gabashin Johannesburg ya ce ana ci gaba da gudanar da bincike don gano yadda tukunyar iskar gas ɗin da ba a san kowane ne ya ajiye ba ke fitar da guba. Jiya Laraba kasar Kenya ta faɗi cewa tana jinkirin shirin sake bude kan iyakarta da Somalia da ta dade a rufe bayan wasu munanan hare-hare da aka kai a kasar ta da ake danganta da kungiyar Al-Shabab mataki wato ministan cikin gidan kasar Kefo Kindiki ya ce matakin sake bude iyakokin kasashen da ke Mandara da Lamu da kuma Garissa da ke kan iyaka da Somalia ba zai ci gaba ba kamar yadda aka sanar a watan Mayu miliyoyin 'yan kasar Siriya na fuskantar matsin lamba ta bangarori daban-daban yayin da yakin basasa ke ci gaba ta abbara lamura da matsaninciyar matsalar tattalin arziki da kasar ke fama da ita da kuma murmurewa daga jerin girgizar kasa da rikice-rikice a wasassan duniya suna rage ko dauki hankalin munanan halin da mutanen ke ciki
kuma taurari da haka muka kawo karshen wannan shirin namu sai kuma a dakace shirin mu na yau da gobe sannan idan Allah ya kai mu da dare wato karfe 9:30 kenan agogon Najeriya da Niger karfe 8:30 agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Sarfilo Hashim Gumel da yake ya gabatar da shirin da Julie Leaders Gracious da ta kula da sauti kuma ta bada umarni sai kuma engineer mu ta yanzu Helen Corden ni Murtala Faruk Sanyinna ke muku fatan alkhairi ma assalam.